excellente journée à l'écoute de nos programmes.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A washadi ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza. Yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsa a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin. Bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudura aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yada badala a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kuliya.
An kawo ta shi a wata a gidanmu ta kwana 14 15 wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba bata.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kotu safiyar Talata. Yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustafa Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza. Yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake. An gwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsa a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi yafi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby ma, inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby ma yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tuni dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny dai na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin majalisar dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israel da Taiwan, yayin da ƴan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyen bayan kudirin.
An jima kadamarin za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tumbin giwa wato jihar Kano a Najeriya. Inda ofishin babban mai shari'ar jihar ya kuduri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya murja kunya. Kamar dai da za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana daga Kano.
A ranar Talatar makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci, shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yaɗa zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani na daga cikin laifukan da ake tuhumar murja kunya da aikatawa. Wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun, al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar Talata nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata. To amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya, al'amarin da ya tada ƙura a tsakanin al'umma. Sai dai Misbahu Lawan Kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya reshen jihar Kano na cewa
mugun ba da ita ƙarshen mako, mun ba da ita a ranar Alhamis, wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata, an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta ta nemi tana son ta karba abarta, saboda haka muka danka mata. Kaga mu ajiya ce gare mu.
Yanzu menene masaniyar ku dangane da inda murja take?
To mu dai mun ba da ita murja kuma ta tafi, misali ko tana gidanta ne ko makamantan su, misali amma da a ce hukunci akai mata, to da murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda zamu ajiye ta.
Wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikin sa, amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danti ya musanta.
Ba shakka tana cikin gidan gyaran hali, amma ana cikin wannan sai kuma wadansu suka yi petition a wata security agency din, so su kuma suna bincike. Kaida ina wannan ana bincike ko wata ko mutum yana cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi, amma kamar natan ka tana cikin gidan hali ne ba za a zo kai tsaye su ce mata a ba su ita ba, dole sai sun koma ta hannun kotu da tawon ba wai sakinta aka yi haka ba.
Me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin ƴan siyasa wala Allah jami'an gwamnati?
Shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da ake, saboda akwai ƴan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bagin penti tun abin na kotu, wannan ba gwamnati a ciki.
Kamar kwamishina na cewa ko misƙalin zargin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja.
Gwamnati sha'awar ta shi ne cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a ba.
Amma da ta damu da zancen murja kenan.
Daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belinsa da lauyoyi suka gabatar ma kotu. Baba Jibo Ibrahim shine kwakakin kotunan Kano.
To wannan shine abin da muke so mu gano, akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru. Idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa, idan babu to kuma ya sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabta da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa.
Daga karfe 9 na safiyar yau Talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu, kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun, kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da dudani. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla an gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Masaro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta sake shigowa da cigaban labaran duniya.
A jamhuriyar Nijar, kungiyar alkalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaki da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karbar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar kasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jaddada aniyar yaki da mahandama dukiyar kasa jim kadan bayan wata ganawa da Janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu, shugaban hukumar Koldev Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kaskasi din da 'yan kasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu, dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kaskas a hannun Koldev ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
On est en train de faire tout pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir récupérer ces dossiers et les traiter.
Waɗannan kalamai ba su yi wa kungiyar alkalai ta saman daɗi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin haɗa rikici a tsakanin ɓangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a kungiyar Saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana ɗauke da haɗurra masu yawa dangance da abin da ya shahi ɓangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da haɗarin ta sa ɓangaren shari'a da ɓangaren zartarwa su ga lihin juna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a ƙasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa, a cewar Saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na ƙasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation de pouvoir a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhuma shi ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Koldev bai yi cewa za su amso dosai daga gaban shari'a su zo su mai da wani suto wani ba karamin katsalandan ba ne.
Wato kungiyar dai ta umarci 'ya'yanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Koldev don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na Saka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na jamhuriyar Nijar, Janar Abdulrahman Chiani, ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma ya ce suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin Janar Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, za ka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta, fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangadan tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, Janar Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
In ka ɗauki Tinubu, ribin ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san 'yan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya bibi, sai ya gallaza mu Nijar, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun ji ta bakin shi shugaban Nijar din. To su 'yan Nijar din me suke cewa game da fitar Nijar daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaban kungiyar Farafula wadda ake ce ma Forum for in Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma kasashensu matsaloli. Sabili da 'yan kadi ba waɗanda ƙasashe guda uku
wato duk cikin kasa ECOWAS duk cikin kasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki. Don haka yau su da abaya din su ce sun yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman ci gaban kasashen sadiyawo, wato mai da kasashen su baya ne. Idan ka diba waɗannan kasashe banda suna sahun baya, yau suna da matsalolin tsaron ƙasa, suna da matsaloli da makwabtansu da dama. Idan ka ɗauka musamman Niger, wato idan ta yi ta sadiyawo, bayan can ga matsaloli da ƙasashe kamar su Algeria, nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan. To su waɗannan ƙasashe Niger, Mali da Burkina ba su da tekun Maliya, ba su iyaka da teku, kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai. Don haka tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa ƙasar mu wani ƙaimi ne aka ƙara sa talakawa, saboda su talakawa su ne za su jin matsala babba.
Haka ne, yato magana fitar Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shi ne babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da dubawa kuma ga dandano.
Wanga mataki da aka ɗauka, ni ga nawa gani wa'anga hukunta na Niger an sa su cikin kuskure ne, saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda, lahiya lau ita da Faransa, ambasadar kin Faransa yana can. Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata ƙasa, ba su da wani takunkumi da ke gare su. Kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure, babban kuskure ne wanga, babban matsala ce muka saka muka sun cikan mu ciki. Kinan wanga sojawan, wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Nishar bane ba.
Duk ɗan ta'adda daga Maiduguri sai kimi sun ba mai babu daji zaka shiga ka ce kikin Najeriya babu shi. Wani kai shugaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka, sai zaka hiddata kaga ce ha Faransa zo ka kai mu da soje bakin bodar Niger ka tattale mu an ta gaba daga risku zakwa.
Kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya, president kin Najeriya president kin sai da yawo ne. Abun da ya yi da sunan sai da yawo a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne ya yi magana, ba a matsayin shi na shugaban abin da Najeriya ba. Tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger, daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani shi.
Yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau, wacce wakilin mu na birnin Yamai Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gaggan 'yan siyasa guda biyu wanda kowannensu ya taba tsaya har takarar shugaban kasa na Niger din. Ina muku magana Alhaji Tahiru Gimba da kuma Intini Kar Alasan. A wannan tattaunawa ta yau shi Tahiru Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa, domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wacce wasu tsofaffin shugabannin kasashen Amurka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta.
Ita sai da yawo kira gani sojin sun gaji wani mulki sun kara a cikin wanda aka kawo da Yakubu Gawarki da kanshi na sashi wanda saka don minista ta mayaba liyawa gidan shi. Sai da yawo kinan Yakubu Gawarki Lagos an kawo ta inda sun son kenan.
Ana 1975
shi ma general ne mai juyin mulki sai ni kunciya lieutenant colonel na Niger. Lamizana yana general na wata waltata zan Burkina. Musa Traore yana general
na Mali.
Kirinku na Benin wani taya colonel ne shi ma wani taya colonel ne ya yi mulki shi ma ya na Murtani. To an ka diba wa an ka tambaya wani mutane shirmi ne ake ta yi kuma an ka tambaya an ka kawo ECOWAS soji ne su gudun mulki ko ina suna gafin kata ko ya zai da yake shi zo zama.
Amma wasu na cewa kamar da masu sauri ne tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin
sojoji su ba abin ya jima general ne da Togo shi ba uban wanga president da nan. To ina na democracy kin take wa an ka tambaya referendum ina na an ka yi shi an ka ce wane mun kasa al'umma kan Niger da mun Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan ba. To abin da ya samu shi fudan soja sun masu gaki sun ka samu kasa da uku kuma soja masu gaki uku sun ko sun ko sun sun hinda ko za mu planning ita tana arziki na gaskiya. Yoshi baka san inda aka buga kudin ka ba, baka san inda aka zancen shi sai dai wayen ka ji ba faransanci community economic des etats de l'Afrique de l'Ouest. To ina economy shi ne an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya ba
amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga yamuwa ba dake kula da harkokin
su saboda tana zuwa dole kuma ta zo dan in baka da yanci kana da mota baka da abin wani yayi ne bai baba ka ja mota ne baka da birkin da baka da kobiya gane kana nan da rubutu ta daga kana zore ba zai yi ba kuma in za mu samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu cewa matsayin da muke ciki tsange da muke ciki shekara 50 fasika an kusa 50 ne ko ɗan Niger da ƙan Nigeria ba mai raba su
president ɗin tunkar wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar ko kuma koma baya
wallahi ni dai ci gaban da zai kawo wa bismillah ban gan shi ba me na ga koma bayan da zai kawo saboda menene koma bayan da zai kawo na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali Niger da Burkina Faso Mali kannan mu ne Burkina Faso kannan mu ne Nigeria kannan mu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce har da su Cote d'Ivoire da sauransu duka al'umma guda ce duka mu ɗan Afrika ne kuma ce ni kai duk kokowa wanga shugabannin da kasa guda uku sojan ga da suka amshe mulki da karhi da suka zo dukan su cewa suka yi Afrika ko kuma da suke ta Afrika har suna alfahari da Thomas Sankara suna alfahari da Kadafi suna alfahari da Lumumba a doki in suka diba wanga hitan na sai da yawo sun ci amana waɗannan mutanen ne kuma sun ci amana waɗanda suka kirkira sai da yawo saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na hada kano ya fi
amma kuma yana magana da samun yancin kai hujjar da aka bada kenan
samar da yancin kai ita Nigeria ta samu mulkin mallaka France France an kore ta daga nan ko an kore France shike duka muka zo muka yi kuwa labusanni no an kore France France ta tayyata kuma dan France ta tayyata sai mu komo mu tsakanin mu ci juna di ba illar da zai kawo wannan abu na fada ma waɗanga kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa 12 watakila akwai ɗan Niger ba ka rasa dai miliyan 4 cikin waɗannan kasashe shi Tahiru Najeriya ya ce a ɗan Nijar su dawo su zo su ɗauki kafa da shejur Tahiru Gimba mai makan adalci kuma Najeriya babu wani problem tsakaninmu da Najeriya presidentin Najeriya presidentin sai da yawo ne abun da ya yi da sunan sai da yawo kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali inda ce nika yana president an nagar sai sun sai da ya tashi ɗauki mataki ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kotumta ma al'ummar su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abin da Najeriya ba illa da wanga abu zai kawo mana kaga na farko dai kasashen nan mutanen nan ba za su ji dadin zama cikin su ba sai an sake tsari kartu wannan ta sai da yawo ita take ba mu incin mu tai ko ina yanzu babu zancen ta
a matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki
to mun ji Allah bai matakin nan
mun ba da fata haka ma
ba zo da aiki ya yi dogara
mun ba da fata wannan matakin yayi tasiri saboda nace ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba addi ba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayi yaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samu tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Nigeria ne ake ka hatsi dai wanga daga Nigeria ne ake ka mana shi ko dawon masara ba mu yanzu frontier kinmu da Benin wannan da aka like ka san ɗan Niger nawa suka yi asara ka san ɗan Niger nawa suka talauke ka san kai akwai ɗan Niger da suka yi komandikin kaya sun ma yayi ka san ko nawa banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajensu kuma wai Togo mu daga Togo za a ɗauko mana abinci sai an biyo Burkina kannan a iso wajenmu to di ba wanga mataki da aka ɗauka ni ga nawa gani wa'anga hukunta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lafiya nan ita da Faransa ambasadikin Faransa yana can kafa hen ta shekarun jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekarun jiya ne suna sallah ana ta kuwa kafa hen Niger ta kore ta Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su mun ne ke da takunkumi kuma waɗanga kasashe duka Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zabubbuka lokaci ya kai na zabubbuka ba su yi ba burkina lokaci ya kai bai san sabka to mu Niger ko lokaci ba mu hidda ba na transition kina an ka zo an ka tunguma mu cikin nan ga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka tsinci kan mu ciki kinan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Niger bane ba
president ta yanzu ba maganar nan ta sai da yawo akwai gyara ko kuwa bakin alƙalin ya riga ya bushe
an yanke rago ya kwanta
zai yi ya ce amma ragon nan ya tashi
ba ya tashi ba fita cikin sai da yawo shine alheri ga kasan mu shine alheri ga kasashen ganan mu
kuma babu wata maganar gyara
babu wannan ayyuka abin da region za a yi ga IOS ga egos ga IOS ga CDO a tattauna gyare-gyaren da za mu yi na hango da wanga in ka shigo waje na ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa saki daidai ruwa daidai saki in ka ba ni visa ya sa maka visa in babu visa mu yi shaka
nan ana cewa kasashen nan na IOS su ne mafi talauci a duka gaba ɗaya kasashen
Afirka ake faɗi babu wanda kai ɗan Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa ya hidda tallabi ga man fetur ya hidda wane ne ba kali albashi kowa ya san gina ramu ake ana fita abinda turuwa ta aji a dafa a ci kenan alheri gare mu in muna son gobe mu shiga cikin kasashe masu wani haske da duniya dole hitamu kuma dole mu haɗa ƙarfin mu ba wai zan ce ya ya naji dan wani alasa ya ce IOS an ga tabbata da ta'addanci
yaki da
ta'addanci Najeriya ai ta'addanci ya mamaye Najeriya duk arewacin Najeriya babu inda zaka ta kai noma yanzu babu mai gonan gatta ba kuma babu inda zaka ta kai kiwo babu inda zaka ta kai noma Najeriya arewacin Najeriya kuma state 20 ne bis 36 kenan ya kanin daga kasa duk dan ta'adda daga Maiduguri sai kiri su mamaye babu daji zaka shiga ka ce kin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya da aka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka ya ta hiddata saka ce ha Faransa zo ka kai mu rinon soje bakin bodin Niger ka tattale mu ta'adda kuma daga Rayos kusa kuwa kowa ya sani daga Sokoto dalin kawai su suka zuwa da machine su biyo ta dogon duci a wata hilinge musulman
ai can dama akwai rundunar haɗin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta aikin da ta yi na sojojin Niger har gobe suna ga kula da bodar Niger da Nigeria
ba da lam to bari mu ja burki anan sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kai mu rana wato daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce tafi dandana kudar ta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki dake tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na so mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da internet kar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Suleiman Mumuni Barma da ya hada mu na wannan muhawara a madadin su Ali Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice
to a takaice sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farma ki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni ke nan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza
to baki daya anan muka kawo ga karshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya. Sai editor muta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawe da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin. A washe rubuki muku fata alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjima.